الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين وبعد. فالناظر في كتب السيرة والتاريخ والمتأمل في بعوث رسول الله صلى الله عليه وسلم يجد أن كل من جعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم مندوبا أو وكيلا أو موفدا أو قائدا على الحرب يستحق ذلك، يستحق ذلك المنصب وتلك المهمة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يراعي الأصلح في كل شيء، فما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. فالأيسر في نظره صلى الله عليه وسلم هو الأصلح والأجود والأرضى لله تعالى، لا كما يظن البعض أن الأيسر هو الأرخص والأسهل الذي لو كلفة فيه بحال من الأحوال. ومن هنا يجب على أولياء أمورنا مراعاة هذه الأمور والجوانب الإدارية بالتعيين والتوكيل. ولقد بلغنا أنه قد أرسل إلى جميع الإمارات الكبيرة ذات الثقل الاجتماعي وإلى جميع الحكومات في الولايات من قبل الحكومة الفيدرالية لتعيين أشخاص تشكل بهم اللجنة الوطنية لمراجعة الدستور والمناقشة في مصير هذه البلاد. وينبغي أن نتعامل مع هذه القضية الحساسة، ينبغي أن نتعامل معها بجد وأن لا نتعامل معها بتساهل كما أهد منا، وذلك أن نرائي العلماء والمثقفين من ذوي الخبرة من ذوي الغيرة الدينية أصحاب الغيرة على دينهم وبلادهم وشعوبهم حتى يتحقق الأمل المرجو. ينادي جسده كمر الله سبحانه وتعالى يهل السباي يكسى سكشيدي kashi na farko mabiya talakawa waɗanda la haula lahum wala quwwa, kashi na biyu shugabanni waɗanda suke rike da al'amura na gudanar da mulki a hannunsu waɗanda da su ne ƙasa ke samun tsaro ta haɓaka ta ci gaba, lamurra su miƙe akan gwada bai miƙaƙe. Al'amuran da suka shafi addini da wanda suka shafi rayuwa su yi kyau, da su ne idan an same su sun zama na gari dukkan al'amura da al'umma suke bukata suke tabbatuwa a gare su. Irin shugabannin da ke hana idanunsu barci domin hutun talakawansu, irin waɗanda suke ƙoƙarin jagoranci na gari da bayar da kyakkyawan misali ga al'ummar da suke raye da su da waɗanda za su karanta me suka yi nan gaba a tarihi, irin waɗanda suke ƙoƙarin haɗa kan al'ummarsu, haɗa su wuri guda domin fuskantar kowane irin ƙalubale da ke fuskantar su, irin waɗanda suke yin amfani da kowane irin lokaci, suke kashe kowane irin kuɗi, suke yin amfani da kowace irin dama domin ciyar da al'ummominsu gaba. Idan ana son shugabanni su zama haka, to fa ba za su zama hakan ba har sai sun yi koyi da tsarin farko na shugabanci, hasi sun yi koyi da ajin farko na wannan al'umma lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa, lokaci mafi tsada, lokaci mafi daraja. Abinda nake so mu tattauna waye ne da Hausawa ke cewa adan tafiya, dan mu kallo baya mu kwaikwayi wani salon gudanarwa irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa, domin ya zame mana darasi, ya zame mana izina domin mu ɗauke shi ya amfane mu a cikin rayuwarmu. Yana daga cikin abin da yake wajibi a kan kowane shugaba da Allah ya bawa shugabanci, shugaba na ƙaramar hukuma ko gwamnan jiha ko shugaban ƙasa ko sarki a masarautarsa ko hakimi a gundumarsa, dukkan wani shugaba da Ubangiji ta'ala ya ɗorawa mas'uliyar shugabanci, daga cikin wajibin da yake kansa akwai adalci, adalci wajen hukunci, adalci wajen gudanar da lamarin al'umma. Shi ko adalci shi ne sanya kowane irin abu inda ya dace a sanya shi, a gabatar da wanda ya cancanci a gabatar da shi, a jinkirtar da wanda ya cancanci a jinkirtar da shi, a yi uquba ga wanda ya ba daidai ba, a karrama, a girmama, a mutunta wanda yayi daidai domin a tabbatar da fadar Allah subhanahu wa ta'ala. Wa aqsitu inna Allaha yuhibbul muqsitin, ku yi adalci. Ubangiji subhanahu wa ta'ala yana son adalci. Da fadar manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, innal muqsitin inda Allah ala manabir min nur, lalle wadanda suke yin adalci sakamakon su a wajen Allah za a tsora su akan wadansu tuddai na haske. Al manabir jam'i na minbar, minbar dukkan wani abu mai tudu wanda idan mutum ya hawo zai bambanta shi da wanda bai hawo ba. Za a tsora su akan wadansu tuddai na haske a ranar tashin kiyama dan nuna babban matsayin su. Manzo Allah ce allazina ya'diluna fi hukmihim, sune wanda suke adalci wajen hukuncin su. Wa ahlihim, suke adalci wajen gudanar da iyalansu, mutanen gidansu. Wa mawalu, suke yin adalci cikin duk abin da aka dora musu nauyin gudanar da shi. Dukan wata amana da Allah ya dora musu ta mulki suka yi kokarin gudanar da ita bisa ga adalci. Wannan hadisi Imam Muslim ya rawaito shi. Yana daga cikin wajibi da ya zama wajibi akan shugabanni tausaya wa talakawansu, faɗakar da su dukkan abin da zai cuce su, tsora su akan duk abin da zai amfane su, ji musu dukkan wani abin da ya shafi na takaici ba tare da mutum ya yi musu algushu ba, ba tare da ya ha'ince su ba, ba tare da ya sayar da ƴancinsu ba don buƙatar su shi kadai don kare kujerarsa ko kare masarautarsa. A'a, ya kalli abin da ya shafi al'ummarsa a matsayinsu na al'umma gaba ɗaya. Hadisi ya tabbata cikin Bukhari da Muslim daga Ma'akil ibn Yasar, Allah shi kare da agreti, yace naji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa, ma min abdin yastar'ihi Allahu ra'iya, babu wani bawa da Allah zai bashi kiwo a jihashi, a karamar hukumarsa, a ma'aikata, a masarautarsa, ba wani mutum da za a baiwa kiwo, ana nufin shugabanci, ya mutu yawma yamut, ranar mutuwarsa ta zo masa, wa huwa ghasul li ra'iyatihi, yana mai ha'intar talakawansa, ya ha'ince su, ya cuce su, ya zalunce su, ya cinye dukiyarsu, ko ya bari wani ya cinye bai masa hukuma ba. Ba wanda zai mutu a cikin wannan hali illa harramallahu alaihi aljanna, fati sai Allah ya haramta masa shiga aljanna ranar tashin kiyama. Wannan hadisi Imam al-Bukhari da Imam Muslim suka rawaito shi. Ya shafi kowane sarki, ya shafi kowane hakimi, ya shafi kowane gwamna, ya shafi kowane shugaban kalmar hukuma. Yana daga cikin wajibi da yake kan shugabanni al-afu ma'al maqdira, zanto masu afuwa tare da suna da ikon daukan fansa. Ta iya daukan fansa kan wanda ya musu ba daidai ba, amma su yafe su kawar da kai. Wannan sifa ce daga cikin sifofi na shugabanci. Hadisi ya tabbata daga Ummu na Aisha, Allah shi kare da a gare ta, ta ce ma daraba rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam shay'an qattu bi yadihi, tunda manzon Allah yake bai taba dukan wani abu ba da hannunsa, wala imra'atan wala khadiman, bai taba dukan mace ba, ballantana yaron gida ko bawa, illa an yujahida fi sabilillah, sai dai a fajen jihadi, wannan kan ya lallata maza. Wama nila minhu shay'un qattu, tunda manzon Allah yake ba a taba masa wani rashin mutunci ba, fa yantaqima min sahibihi, yace zai dauki fansa game da wanda ya masa din, illa an yuntaka shay'un min maharimillah, sai dai an keta wani abu na alfarmar shari'ar musulunci, an keta wata doka cikin dokokin Allah, fa yantaqimu lillahi, sai ya dauki fansa ga dukkan wanda ya keta dokar Ubangiji, ga dukkan wanda ya tare dokar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah ba zai kyale shi ba, amma in shi kaiwa sai ya yafe. Wannan hadisi Imam Muslim ya rawaito shi. Anan zamu gane bambanci a sarari tsakanin in yi fushi dan ka taka ni, ko ka zage ni, ko ka min habaici, da kuma in yi fushi yayin da ka faɗa bakar magana game da wata doka cikin dokokin Allah, wata sunna cikin sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wata shari'a cikin shari'o'in musulunci. A nan gurin idan na yi fushi dan kaina, wannan irin fushin da manzon Allah baya yi ne, amma in yi fushi idan an keta alfarmar Allah, in yi fushi idan an keta wata doka cikin dokokin shari'ar musulunci, wannan ya zama wajibi in yi fushi. Ko ba fushin kaɗai ba, in ɗauki matakin da ya ɗauki ya dace daidai da girman matsayina. In matsayina faɗakarwa in faɗakar, in ya kai in ɗauki doka in yi aiki da ita a matsayina na shugaba, in ɗauki doka in yi aiki da ita. Wannan shi ne wajibin da yake kan kowa, dan kada a keta dokar Ubangiji, shikenan sai mu zura ido, sai mu kafa hujja da cewa a yi haƙuri. To wannan haƙuri baya shiga cikin wannan babin, haka rangwame baya shiga cikin wannan babin, ba ka yafe lamarin da ya shafi wato doka ko wata shari'a cikin shari'o'in Allah, amma za ka iya yafe abin da aka yi maka da kai aka zaga, kai aka takawa ko aka zubar maka ko aka barar maka, wannan kana da dama ka yafi. Amma ka kyale masu sako suna yi a duk lokacin da su ga dama, masu shirka suna yi a duk lokacin da su ga dama, wannan baya cikin afuwa, baya cikin kuma a ce mutum ya yi haƙuri. Sannan yana daga cikin wajibi da ya rataya a kan shugabanni, sadaukar da kai domin ci gaban addinin musulunci, domin ci gaban al'ummominsu. Duk shugaban da baya da sadaukar da kai, to wannan ba shugaba bane ba. Duk shugaban da yake jin tsoron wani abu da zai rasa na duniya, da ya rasa wannan abin na duniya, gare kyale a keta alfarman musulunci, a ci mutuncin musulmi, a kaskantar da su, a wulakantar da su, wannan ba shugaba bane ba. Shugaba shi ne wanda zai iya sadaukar da kansa, matukar a cikin hakan akwai shugaban addinin musulunci, da kwarjini na al'ummar musulmi, da dawo da haƙƙin al'ummar musulmi, ko da zai rasa wani abu cikin al'amuran da wani wanda ba shi bai samu a rayuwar duniya, ya yadda ya rasa wannan. An yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam rauni a fuska, an fasa masa kai tsira da abincin tabbata gare shi, an karya masa haƙori, an tsaga masa haƙori, jini na zuba a kansa tun daga ka har ƙasa a lokacin da aka yi yakin Uhud. Da kansa yake cewa kayfa yuflihu qaumun shaddu nabiyyahum wa kasaru rabaiyatahum, yaya mutane za su rabauta a ce su yi wa annabin su roƙi a sa, sannan su karya masa haƙori, yaya za su yi su rabauta? Alhalin shi annabin yana kiransu zuwa ga bin Allah, yana kiransu zuwa ga musulunci. Sai Allah ya saukar da ayar laysa laka min al'amri shay'un aw yatuba alaihim aw yu'adhibuhum fa innahum zalimun, babu wani al'amari da yake hannunka na yin azaba ko yin rahama, duk a hannun Allah yake. Idan Allah ya ga dama sai ya kama su da azaba saboda abin da suka yi maka, idan Allah ya ga dama sai ya arzuta su da yin tuba su shiga musulunci kuma a karrama su a lahira. Wannan duk hikimar Allah ce gurgurdan yadda ya so, amma ya ɗora maka wannan jagoranci, kuma kada ka ɗauka jagoranci hutu ne sai haka ta faru gare ka, kuma hakan ta faru ga manzon Allah don ya zanto misali ga wanda zai zo bayansa. Kowane irin shugaba, dan dai ba a taɓa yin wani mutum da zai samu matsayi irin na manzon Allah ba, ba kuma za a taɓa yin wata halitta nan gaba da za ta samu matsayi irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba. A ba ku duba yadda ya sadaukar da kansa, a fasa musu kai, a karya masa haƙuri, a yi masa roƙi, a faɗa masa baƙar magana, duk dan ya kare al'ummarsa, dan ya kare addinin musulunci, dan ya kare alfarmar musulmai. Haka ya kamata shugaba ya zama, ya zanto mai tafhiya. Wannan hadisi Bukhari da Muslim suka rawaito. A wani hadisin daga Jundub ibn Sufyan yace an ji wa manzon Allah rauni a ɗan yatsansa, a wani sashi na yaƙoƙi da ya je jini na zuba a ɗan yatsan, sai ya kalli ɗan yatsan ce hal anti illa isba'un damiki wa fi sabilillahi ma laqiti, ce wannan ke ba ɗan yatsa ce guda ɗaya ba wanda aka ji miki rauni saboda tafarkin Allah, to kuma sai me? Ai ba komai bane ba, yatsa ne guda ɗaya kuma aka ji masa rauni a tafarkin Allah, ba rauni a tafarkin banza ba, ba rauni a daba ba, ba rauni a yawan farauta ba, ba rauni a kan mutum yana karan siyasa ba, an ji masa rauni fi sabilillah. Ai wannan nan ba girma ce aka makala masa a danyata, rauninka nan ba girma ce aka makala masa aka, zai tashi da ita a ranar tashin kiyama, yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim. Yana daga cikin wajibi akan shugabanni dora wanda ya dace a wurin da ya dace, wakilta wanda ya dace domin abin da ya dace. Kar a ɗora mutum a matsayi don kusancinsa da shugaba kadai ba don cancantarsa ba, haka kar a cire shi a kore shi don nesantarsa da shugaba ba wai don bai cancanta ba. Shugabanci amana ce, yayin da aka baka shugabanci a karamar hukuma, a jiha, a ƙasa, ba ko wani abu bane na kayan gidanku aka miƙo maka, na kayan gadanku ka shigar da wanda ka so, ka fitar da wanda ka so. Za ka shigar da mutum ko ba ka san shi amma don ya cancanta, za ka fitar da mutum komai san da kake masa sai dan bai cancanta ba, wannan wajibi ne akan shugaba. Kaga wannan abin yau ba mu, za ka wakilta wanda ya dace, ya wakilci jiha a madadinta, a madadin al'umma, ko da kai a tsakanin kai da shi akwai sa'insa, dan ba wakilin ka bane, wakilin al'umma ne, dan ya saba maka kai kadai ba a bai saba al'umma ba. Da haka ya kamata shugabanni su lura da irin wannan matsayi, dora wanda ya dace a wurin da wanda ya dace, wakilta wanda ya dace domin yin abin da ya dace. Lokacin da ake cikin yaƙi ya sha bamban da lokacin zaman lafiya, wanda za a wakilta a wajen yaƙi ba shi ne ake wakilta ba a wajen zaman lafiya. Yayin da za a kulla sulhu, mutanen da za a tura daban, masana ta fuskar ilimi daban, masana ta fuskar shari'a daban, kowane irin abu yana da mazajensa. Al'amuran da suka shafi cikin gida, akwai wanda ya iya zama wakilinsa ko wakilin gwamnati, al'amuran da suka shafi waje akwai wanda suka dace da wannan, dan mutum ya yi wakilci a gida baya nuna zai iya wakilci a waje. Kowane irin abu a hanga a hango a ga mutumin da ya dace domin a nutsa shi wakilci al'umma. Manzo sallallahu alaihi wasallam da za a je gazo su mota, sayyidina Abubakar na da rai, Umar na da rai, Usman na da rai, Ali na da rai, duk bai nada kowa a cikinsu ba, sai ya kirawo Zaid bin Harisa ya ce shi ne shugabanku, idan an kashe shi ya ce ku sanya Ja'far ibn Abi Talib, idan an kashe shi ya ce ku sanya Abdullahi bin Rawaha. Haka manzon Allah ya faɗa ƙarara, waɗannan sahabbai guda uku duk ba sa cikin khulafa'ur rashidun. Saboda me manzon Allah ya sa su a wannan? Saboda wata dabara ta yaki da waɗannan mazajen suka dace a sa a wurin ba Abubakar ɗin ba Umar ba, duk da cewa manzon Allah ya fi san Abubakar, ya fi san Umar, ya fi san Usman da Ali kafin waɗannan guda uku, amma manzon Allah ya naɗa waɗancan a inda ya dace, saboda su ya dace a wurin sama da kowa. Kamar yadda manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya tura Usama ibn Zaid a yakin Huraka, tare da cewa Usama ibn Zaid a wannan lokacin shekarunsa ba su rufa ashirin ba, shekaru goma sha ne, ga dattijai masu gemu da shekaru da komai suna tare da shi, amma manzon Allah ya sa wancan dan lura da wata makila ta yaki da dabarar yaki. Nasarar da ake sa ran a samu in yana shugaba a wajen ta karawar da wani wanda baki ba ake sa ran a samu, kuma dukkan wannan tasirin na dasu ya bayyana ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sauran al'umma da dukkan mai nazari cikin nusus na sira da kuma tarihi. A waɗancan mutane guda uku da aka tura gazo su mota, Abdullahi dan Umar yake cewa yayin da aka kammala yaki sai muka zo muna duba waɗanda suka yi shahada, sai muka samu Ja'far ibn Abi Talib a cikin rububin gawawwaki tare da shi, akwai rauni 90 da doriya tsakanin sauran takobi da suka da mai, kaga shugaba yake kenan. Dama da haka wai an sa dake cewa laysal karimu alal kanabi muqabbi muharrami, dama shi shugaba ba a haranta masa sauran takobi, ma'ana shi yake karewa tsinin mashin ya sauka akan sa ba akan al'ummarsa. Ko mu duba mu ga da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya tura Mu'adh bin Jabal da shi da Abu Musa al-Ash'ari zuwa kasar Yaman, ya raba kasar gida biyu, yace kai ka dauki rabi, kai ka dauki rabi, kuma ya musu wasiya da cewa yassira wala tu'sira wa bashira wala tunfira. Mu duba mu ga da ya tura Khalid ibn al-Walid, ibn al-Walid a wani lokaci shi ma zuwa kasar Yaman, bayan Khalid ya je ya dace sai manzo Allah ya aika masa cewa to kai dawo gida, Aliyu ya zauna a madadinka. Da aka tura da Ali bin Abi Talib ya je a madadin Khalid ibn al-Walid, sai manzon Allah ya cewa da Aliyu, ka faɗa wa mabiya Khalid da suke tare da shi a Yaman, wanda ya ga zai biyo Khalid su dawo Madina tare ya dawo, wanda ya ga zai tsaya tare da kai yanzu an kawo sabon shugaba ya zauna. Haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake da siyasar gudanar da shugabanci wanda babu irinta a tarihi. Mu duba mu ga da ya tura Abu Ubaida ibn al-Jarrah zuwa ga mutanen Najran lokacin da suka zo wajensa, suka yi jayayya da shi, manzo Allah ce zai tura musu shugaba ko zai tura musu wato amin, amintaccen mutum, yace la ba asanna ma'akum rajulan aminan haqqa amin, zan tura muku amintacce hakikanin amintacce. A duk a lokacin akwai Abubakar, akwai Umar, akwai Usman, amma aka tura Abu Ubaida zuwa wannan waje saboda wadansu al'amura. Manzo Allah yace tashi, ya tashi aka ganshi, yace wa hadha aminu hadhihi al-umma, wannan shine amintaccen wannan al'umma. Yayin uwa musulmi duk wanda zai duba littafai na tarihi da na sira, duk wanda zai nazari cikin mutanen da manzon Allah ya wakilta ya tura ya aika, ka duba amul bu'us da manzon Allah ya tura da wasiƙu zuwa ga shugabannin duniyar zamanin sa wancan lokacin wanda babu irin su, Kaisar na Rom da Kisra na Farisa da Al-Muqawqis da Suwayi, duk ya tura musu shugabanni. Kowane mutum da aka tura, wanda aka tura din kai ka ce dama shi ya fi cancanta a tura sama da kowa, domin abin da ya dai aiwatar a wajen in wani ne aka sa ba zai yi ba. To da haka ake son shugaba ya zanto mai nazari, mai kallo da hasashe, ya ga waye dace ya sa a lokacin da ya dace a sa. Ko da wani lokaci ana sanya wanda ya dace ne a wuri, ba wanda bai dace ba. Da haka nan gurin mun ji labarin cewa ana shirye-shiryen yin taro na ƙasa don tattauna makomar ƙasar nan da tattauna game da mulkin ƙasar nan. Ana son wakilai daga jihohi, daga masarautu daban-daban, shahararrun masarautu, manya-manyan masarautu na nan ƙasar, wanda za a tattauna tsawon wata uku don su shata yaya Najeriya ta ci gaba haka ko ta rabe. Sannan kuma tsarin mulkin da ake ciki yana buƙatar gyara ko ba buƙatar gyara, sannan in yana buƙatar gyara da me za a cire wanda ƙasar za ta zauna lafiya, a cire shari'a, a cire kaza, a cire kaza, ko yaya za a yi. Sannan kuma abin da ya shafi arzikin ƙasa yaya za a yi a rinka rabe shi, abin da ya shafi kaza, matsaloli da dama na ƙasar nan waɗanda suka fi fitowa kila su aka fi faɗa, amma waɗanda suke ba a faɗe su ba suna nan da yawa, wanda sa iya zama illa ga al'ummar musulmi idan an tattauna su ba daidai ba, ko su zanto alheri ga al'ummar musulmi in an tattauna su daidai, in an samu wakile na kai. Ana buƙatar wakili daga kowace jiha, daga kowace masarauta babba, ba ƴan ƙaramin masarauta ba. Kako sai da an ce babbar masarauta a arewa dai ai bamu da kamar guda uku nan, masarautar Kano, masarautar Sokoto, masarautar Borno. Ko shakka babu, in za a ce za a karɓo wakilai ne kadai, ana samu alikila daga waɗannan dole a samu wakilai, in ma ba a karɓa a kowace masarauta ba, sannan sai jihohi. To a nan gurin lalle lalle ne kowace masarauta sarki da ƴan majalisarsa su ji tsoron Allah, su ga waye zai wa al'umma amfani. Ba maganar a tura wanda yake da alaka da sarki ko ba da alaka da ita ba, ko yaron sarki ko bawan sarki ko wanda ba bawan sarki ba, wane ne wanda zai yi amfani ga al'umma? Kowace gwamnatin jiha ta duba ta gani, ba wai ana maganar cewa ɗan jam'iyya ba, tunda jiha kaza jam'iyya kaza take mulki, to kowace jiha ta duba ɗan jam'iyya ta tura. Idan jihar ANPP ce a ce wakilai daga ANPP, idan jihar PDP ce a ce wakilai daga PDP, wannan shirme ne. Ko kuma gwamna na jiha shi kadai yayi tasarrufi ya ga waye tasu ta zo daya ya tura shi, wanda tasu ba ta zo daya ba ya ajiye shi gefe guda, waye ke tare da shi a gwamnati ya tura shi, waye baya tare da shi kada tura shi? Wallahi tallahi duk gwamnan da yayi wannan, duk masarautar da aka yi wannan, to fa an cuta al'umma kuma an haice, kuma Allah ba zai bari ba. Kada ku tura mana mutanen da za su je su zauna suna zaman dumama banci, ba su da wani amfani. Mun ji a nan Kano an zaɓi mutane mutum shida, daga cikin su akwai profesa wane, akwai profesa wane, akwai profesa wane, akwai wani jirgin ɗan bid'a wane da yake limanci a masallaci kaza. Wannan ba za ire-iren mutanen idan ka kalle su kashi uku ne, ko shakka babu akwai mutanen da ba su da wani amfani a ciki, suna buƙatar gyara. Wannan dole ne a faɗi gaskiya, suna buƙatar lallai a gyara, a canja su da wuri, kar ma a ɓata lokaci. Akwai mutanen da su a karan kansu mutanen kirki ne, amma suna da wani nau'i na tsoro, ba sa iya tsayawa su ce a ce. Kuma a tattaunawar Najeriya akwai ƙabilun da sun shahara da rikin mutunci, sun shahara da tsiwa, sai sun ga mutumin da zai tsaya a ce a ce, ba mutumin da yake jin tsoron a tattauna ba. Kar ka kalli mutuncin ka kadai ka ce kar in ce kaza, kawai ƴan jaridan kudu su zage ni su ce mun kaza, ma'ana kai ka tsare mutuncin ka amma ka bar ƴancin al'ummar ka kenan gurin. Ka kalli me zaka faɗa wanda zai girgiza duniya, wanda in aka karanta shi a jarida, aka ji shi a talabijin ko rediyo, a gida ko a waje aka karanta, an san lalle wannan wakilin al'umma ne. To dole akwai buƙatar a samu mutanen da suke marasa tsoro da kakku, waɗanda sun san abin da suke yi. Kada a zaɓi waɗansu lakakai-lakakai waɗanda ba za su yi mana amfani ba, ha kawai su kai musu baro, ko a zaɓi waɗansu wanda ba su da manufa, su je su zauna suna shan Coca-Cola ana yanke matsalolin da suka shafe musu, sun yi shiru su yi zaman ɗumama banki. To lalle lalle ne ya kamata masarautar Kano ƙarƙashin mai martaba sarkin Kano Alhaji Dr. Ado Bayero, Allah ya ja zamaninsa, a yi nazari a hanga a hango, in dai ba a riga an tura sunayen nan ba fa, to wallahi irin su wa'u ba su da amfani. Ya kamata a cire su. Kano Allah ya mata albarka da mutane masu ɗumbin yawa, cikin malamai ɗin na addini, cikin ƴan boko, cikin samari, cikin matasa, cikin daktoci, cikin profesoci, cikin masu kaza, akwai al'umma a Kano. A rairaya, a rairayo, a tankaɗe, a tankaɗo, don a samu waɗanda za su amfani al'umma, ba waɗanda za su zanto wato ainihin ba su da wani amfani da al'umma ba. Akwai dakakku a Kano irin waɗanda idan suka tsaya a gaban kowaye za su yi magana, ba waɗanda za su je gaban Obasanjo suna karkarwa ba, ha kawai don suna tunanin wata kwangila ko suna tunanin wani matsayi da suke so a ba su, ko ƙaninsu ko ɗansu ko wani abu makamancin haka. A samu mutanen da an san tsayayyu ne wanda akwai su a Kano, amma kar a zama mutanen da suke za su yi mana daga kai daga kai su kai musu baro. Wadai sunayen da aka ce an bayar daga masarautar Kano mutum shi da ɗin nan, to lallai akwai nazari akan waɗansu, ya kamata a sake duban su. Akwai kuma waɗanda suke muna ganin sun sa iya yi ƙwarai da gaske, tarihin su ya nuna sa iya yi, amma akwai ƴan lakakai lakakai wanda lalle lalle ne a cire su. Idan an nemi mu yi bayanin su, mun yi bayani a inda ya dace daidai lokacin da ya dace. Lalle a yi nazari tun kafin a zo ana cire zan yasa, domin taro ne don su na makomar ƙasar nan. A cikin taron shi yanzu shugaban ƙasa tuni ya dai ya zauna da sarakunan ƙasarsa, na farko ya ba su haƙuri akan cewa su yi haƙuri da ya cire wato inspector general na ƴan sanda. Su yi haƙuri, ɗansu ne ya cire, amma su yi haƙuri, yana neman gafara su yafe masa.
amma ga irin abin da yake so idan sun je wajen wannan taro su wakilce a wajen wannan taro su wakilce shi akai su zabo mutanen da za su tsaya akai ya riga ya yanke wannan game da al'ummarsa mu ne tunda arewa ba su da shugabanci mai kyau ba su da jagoranci mai kyau ba manufa kowanne daga cikin mutanen arewa sai ƴan kaɗan kowa farashinsa yana kan goshinsa cikin waɗanda ake ganin zarafin ƴan boko cikin waɗanda ake ganin wai dattaban arewa ko dattijan arewa kowa farashinsa akan goshinsa yake za a iya sayan kowa za a iya bar ta farashi daga nesa mu ne har yanzu ba wani abin da ake kira kyale abin waɗansu gwamnoni ke ne su zo su wurin shirme ko su ɗauki ƴan jam'iyya ko su ɗauki masu mutu fadanci ko su ɗauki abokanansu waɗanda suke marasa manufa ko kuma wata masarautar da duba waye ya dace waye bai dace ba ina ganin lallai ya kamata mu yi nazari wannan abu muna yin sa ne a matsayin rayuwarmu ko mutuwarmu ba babu yanda za a yi shiru idan muka yi shiru mu faɗa muku wannan ba har ko mun cuce ku a matsayin ku na shugabanninmu na biyu kuma wato mun cuce kawunanmu kuma duk abin da muka faɗa komin zafin shi haka za ku haƙurce ku karɓa babu yanda kuka iya haka za ku yi haƙuri ku karɓa kowa haƙuri ke da kowa mu haƙuri muke da ku mun yadda ku ne shugabannin har yanzu muna ƙaunar ku muna jin girman ku don ba mu da canjin ku ba mu da alternative ba za mu iya naɗa wani ba kawai yau mu ce shi ne sarki a garin nan ba zai yiwu ba inda wani zai naɗa abin nan rawani ya ce shi ne sarki ma za mu ce ba mu yarda ba har yanzu ku ne shugabannin da daɗi ba daɗi haka za a tafi kuma haka dai ba daɗin mu kuke ji gaba ɗaya ba amma haka za a gimtse a tafi dole a yi haƙuri da juna don saboda abu ne yaƙi ne da ya shafi al'ummar musulmai gaba ɗaya in ba mun tsaya ba babu yadda za a yi nasara fatan mu ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yi muku jagoranci mai kyau ubangiji subhanahu wa ta'ala ya sanya albarka a cikin zurriyanku ya sanya albarka a cikin mulkinku fatan mu ubangiji subhanahu wa ta'ala ya cire muku tsoron kowa a cikin zuciyarku sai tsoronsa fatan mu ubangiji subhanahu wa ta'ala ya cire kwarjinin kowa a cikin zuciyarku sai kwarjinin Allah fatan mu ubangiji subhanahu wa ta'ala ya cire ganin kiman kowanne irin abu a duniya in ba kimar dokokinsa ba a cikin zukatanku ubangiji subhanahu wa ta'ala ya nuna mana gaskiya ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ba mu ikon kauce mata wa sallallahu wa sallama baraka ala nabiyyina